Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Yau Talata, jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane 80 aka kashe tun 31 ga watan Disamba izuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. An harba wani sanannen dan siyasar Serbia a Kosovo, Oliver Ivanovic, har lahira yau Talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke Mitrovica.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a garin Falam da ke karamar hukumar Madagal a jihar Adamawa, kuma har wasu sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji cewa waɗanda rikicin jihar Benue ya shafa da suka gudu zuwa makwabciyar jihar Nasarawa suna kira akan a maida su garuruwansu. Za kuma ku ji cewa wasu nakasassu fiye da 1,800 a Najeriya sun samu tallafin kafa ko hannun roba ƙarƙashin shirin ƙungiyar Jibwes. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta sanar da cewa a cikin shekarar nan za a gudanar da zaɓuka guda 4 a ƙasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau Talata, jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane 80 aka kashe tun 31 ga watan Disamba izuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Mafi yawan tashe-tashen hankulan tsakanin manoma da makiyaya akan yin amfani da filaye ne da ke yankin Middle Belt, yankin da ya fi kowanne mazauna daga ɓangarorin ƙasar daban-daban. Kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ya rawaito cewa yau Talata shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a ƙara yawan 'yan sanda a jihar Benue. Tashe-tashen hankula manoma da makiyaya makamancin wannan yana cigaba da aukuwa a jihohin da ke tsakiyar ƙasar. Hakan ya sa ake ta samun rabuwar kawuna tsakanin ƙabilu da addinai, wadda ya janyo ƙalubale ga alƙawarin da shugaba Buhari ya yi wa al'ummar ƙasar a lokacin yaƙin neman zaɓe a shekarar 2015 akan samun tsaro da kwanciyar hankali. A watan Nuwamba da ya gabata, an kashe mazauna yankin makiyaya 30 ciki har da yara a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya a saboda watan arangama da aka yi.
An harba wani sanannen ɗan siyasar Serbia a Kosovo, Oliver Ivanovic, har lahira yau Talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke garin Mitrovica da ke arewacin ƙasar, wanda ya janyo zaman ɗarɗar a yankin har ya sa aka dakatar da tattaunawar sulhu tsakanin Kosovo da Serbia a ranar da ya kamata a ci gaba da wannan tattaunawar. 'Yan sanda sun ce wasu maharba daga cikin mota ne suka harbi Ivanovic, ɗan shekaru 64, a lokacin da ya iso shalkwatar jam'iyyar. Sun bayyana cewa sun gano wata mota da ta ƙone da suke tunani motar aka yi amfani da ita wajen gudanar da harin. Lamarin ya auku ne ranar da aka shirya komawa ga yin shawarwarin sulhu tsakanin Serbia da Kosovo a birnin Brussels domin dawo da kwanciyar hankali. Sai dai bayan harin, Serbia ta janye daga wannan zaman sulhun. Jami'ar da ke lura da manufofin ƙasashen waje ta ƙungiyar tarayyar Turai, Federica Mogherini, ta yi Allah wadai da wannan lamarin ta wayar tarho a lokacin da take magana da shugaban ƙasar Serbia Alexander Vučić da shugaban ƙasar Kosovo Hashim Thaci, inda ta ce tana fatan hukumomi za su nemo waɗanda suka kai harin kuma za a hukunta su.
Amurka da Canada suna daukar dawainiyar wani taro yau Talata a birnin Vancouver wadda zai mai da hankali kan matsawa Korea ta Arewa lambar ta yi watsi da shirye-shiryenta na nukiliya da take yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takwaran aikinsa na Canada Christian Freeland za su kawo jami'ai 20 daga kasashe daban-daban domin tattaunawa akan hanyoyi da suka fi dacewa na kaddamar da takunkumi domin hana Korea ta Arewa kaucewa matakan da Majalisar Dinkin Duniya ta tsara akan wannan batu. Daraktan shirya manufofin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Brian Hawke ya ce kafin ganawar shugabanni suna so su nuna cewa akwai hanya ta diplomasiya da za a iya amfani da domin mafita bayan da wani jami'i ya ce ba za a tattauna akan mafita ta hanyar soja ba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya gaya wa manyan 'yan majalisar dokokin kasarsa a yau Talata cewa zai amince da duk wata doka da majalisar ta yarda da ita ta kare dabban yara bakin haure daga kora daga Amurka tare da bunƙasa tsaro a iyaka Amurka da Mexico. A wani gagarumin zaman tattaunawa a fadar White House, shugaban ya ce za a tattauna maganar sabanta harkokin shige da fice na kasar gaba daya. Ya kara da cewa ya yi imani akwai bukatar a gina katanga akan iyaka Amurka da Mexico, amma kuma da alama ya janye daga bukatar cewa a ware kudaden gina katangar nan take. Idan wannan kungiyar suka zo min da yarjejeniya zan amince a cewar Donald Trump. A wani bayani da sakatariyar harkokin labaran White House ta bada, ya faɗi cewa shugaba Donald Trump ya samu nasarar tattaunawa da ɓangarori biyu a kan sabanta harkokin shige da fice. A tattaunawa da suka yi ta sirri sun cimma matsaya a kan mai da hankali a kan duk wata doka da za ta taimaka wajen gyara wurare masu mahimmanci guda hudu wanda suka kunshi tsaron iyaka da daka da gasar samun visa Amurka da kuma harkokin shige da ficin kasar.
Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce sun kama wani mutum da matarsa sakamakon samunsa da laifin ajiye 'ya'yansu 13 a matsayin fursuna cikin kazantacciyar muhalli. Ana tsare da David Turpin da matarsa Lois a kan belin $9 million yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a kan tozartawa da saka yara cikin haɗari. 'Yan sanda sun yi kamen ne lokacin da ɗaya daga cikin 'yarsu 'yar shekara 17 ta tsere daga gidan ta yi amfani da wayar hannu ta kira 'yan sandan a yankin Paris kusa da birnin Los Angeles. 'Yan sandan sun ce yarinyar 'yar shekara 17 kamar 'yar shekara 10 ce saboda yunwa da rashin kulawa. Sabanin yara 12 da 'yan sandan ke tunanin za su ceto sai suka ga cewa wasu daga cikin su 'yan shekara 18 ne zuwa 29. 'Yan sandan sun bayyana cewa karamar cikin yaran 'yan shekara 2 ce kana wasu yaran suna daure jikin gado da sarkoki da kwado. Wata sanarwar 'yan sanda ta bayyana cewa iyayen yaran ba su ba da wani dalili na saka 'ya'yansu cikin wannan matsanancin hali ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Rahotanni sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun kai farmaki a ƙauyen Falam da ke ƙaramar hukumar Madagali a cikin daren jiya Litinin, inda suka bude wuta babu ƙaƙƙautawa tare da yin ƙone-ƙone. Bayan haka kuma sun sace wasu mutane. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton.
Wani mazaunin yankin da ya tsalla Kirija da baya, Yakob ne ce an samu asarar rayuka tare da ƙone babban asibitin garin.
Wani kawai ne kira Falam
da suka shiga mai suka yi ne?
Ayyo wallahi barna da suke yanzu muka yi magana da wannan yanzu ya ce barna da suke baka ɗan ba wallahi. Sun kwane asibitin garin gaba ɗaya sun hada mai gadi gaba ɗaya suka kwale. Sun tafi da wakin garkuwa da wasu sun tafi da su.
Sun yi garkuwa da wasu?
Sun tafi da kuma wasu suka kashe su.
Kamar yanzu an san adadin wanda suka kashe?
A ba za a san ba yanzu.
Dare suka kai hari kenan?
Tun kamin sha da ya sa su hari. Sun kusan fa sun karfi uku na fasa suka tafi.
Ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar ba su yi ƙarin haske ba tukunna, amma da yake ƙarin haske game da wannan sabon harin da aka yi cikin dare. Dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin Michika da madagal Mr. Adamu Kamale ya ce yanzu haka ma suna cikin halin dardar, ganin cewa ana yawaitar samun irin wannan hare-hare cikin kwanakin nan.
Jiya da dare mun samu labari shigowa yan Boko Haram cikin Falam. Falam kuwa yana madagal local government, kuma mu ji su yi barna su yi mana kashe-kashe. Abin da yake faruwa yawanci kauyuka da suke Falam da su Wanu da su Kafin Hausa da Kamale, wayannan wajajen suna daya, kuma an ka lura kashe-kashe nan da harin da ake kaiwa a wayannan area ne. To ya kamata yanzu a ce an babbarci sojoji suke yin ba, ya kamata a ce su san abin da yake faruwa, domin idan wayannan wajajen suna haɗe kuma wayannan hare-haren annan ne yake faruwa daga kauye daya zuwa daya, daya zuwa daya a jare, to ya kamata a ce sojojin Najeriya su san matakin da za su yi akan wayannan, musamman shi shugaban kasa Jenaral Muhammadu Buhari ya kamata ya sanin madagali area ne wanda ya kamata shi da kanshi yanzu ya ci madagali. Domin duk kashe-kashen da ake a Najeriya ba inda aka yi kashe-kashe wanda kowane rana raya ake rasawa kamar madagali.
Mr. Adamu Kamale kenan dan majalisar wakilan Najeriya, kuma fata ma dai shine Allah ka kwashe wannan matsata ta emiga wasu da kai bayan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai akan batun tsaro, rikicin jihar Benue ya sanya dubban ƴan gudun hijira daga jihar Kwarara zuwa jihar Nasarawa, inda yawancinsu ke zama a garin Tunga a ƙaramar hukumar Awe. Zainab Babaji, wakiliyar sashen Hausa, tana da ƙarin bayani akan halin da suke ciki.
Mafi yawan waɗanda ke sansanin ƴan gudun hijirar da suka haɗa da ƙabilar Tivi da Fulani sun bayyana cewa sun gujewa mahallansu ne saboda fargabar kan rikicin ya cin musu.
Farishiya, ni mun fito daga Maraba. To ni ban sani abin da ya faru da shi ne mutane ya zo yana kashe wani mun yi gudu da shi.
Sunana Ardo Lawal Dono Ardo din nan jihar Nasarawa. Ai su Fulanin makiyayan da su Tibayen sun san junansu. Kuma sun san wannan fadan da ake a jihar Benue ba wai manoman Tibi su kawo wannan fadan ba, ba kuma makiyayan Fulani su kawo wannan fadan ba, su Fulani sun sani, su manoman sun sani, abin da suka haɗu da suka zauna lafiya kenan.
Sunana Shawon Kulere. A kauyen mu abin da ya koro mu wani rana sai mun ji kisa na danwa mu kusa-kusa da mu.
A duk lokacin da rikici ya barke a jihohin Benue da Taraba, garin Tunga da ke jihar Nasarawa kan cika makil da ƴan gudun hijira. Shugaban kungiyar raya al'ummar Tunga, Alhaji Sa'idu Muhammad, ya ce a yanzu haka ƙarfinsu na neman ƙarewa.
A jumu ya huje, domin duk abin da muka tara na ci gaban al'ummarmu ya ƙare a sayan abinci, a sayan barguna, a sayan taburmai. ƴan uwanmu ne, muna tare da su. Domin yau a ce Tibin da ke Arhu, Tibin da ke Yini, Tibin da ke Tunga, duk ɗaya ne. Kuma waɗannan da daga gansu ba Tibi ne kaɗai ba. Akwai Fulani, akwai Tibi, akwai Jukunawa daga Arhu, akwai daga Bajimba, akwai daga wurare daban-daban. Wato ita Tunga ta zama tudun na tsira. Mu ba su wurin kwana, mu ba su abinci, mu kuma marasa lafiyansu.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta kashe fiye da naira miliyan 50 wajen taimakawa ƴan gudun hijirar da kayan abinci, abin shimfiɗa da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kula da ƴan gudun hijirar har lokacin da kura za ta lafa su koma gidajensu.
Akwai da ake rigiman nan, ba rigiman nan na Nasarawa state ba ne. Mutane ne da ke gudowa daga Benue suke zuwa nan saboda akwai ƴan wasu Tibi wanda suke zama nan. To shi yasa ga da Fulani da Tibi da suke zama suna zama lafiya kamar a Azarama. Waɗansu Fulani su suke rike Tibi a gidajensu ko a rugansu don su zama masu mafaka. Shi yasa mu gwamnati na jihar Nasarawa muna mu tabbatar da cewa wannan rigima bai shigo Nasarawa ba, kuma duk wanda suka gudo suka zo Nasarawa don samun mafaka za mu ba su dama su samu kwanciyar hankali, kuma mu raka su koma gidajensu da jami'an tsaro idan abubuwa suka lafa.
Gwamnan ya kuma ce za a rarraba jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta turo jihar don tabbatar da tsaro.
Mobile police wurin 700 zuwa 800 kenan aka tura a Nasarawa don a kula da wayannan wurare wanda suke da wannan matsala. Kuma yanzu da nake maganan nan na riga na bada umarni da cewa kwamishinan yan sanda na jihar Nasarawa ya tura unit din nan. Daya za a sa a Tunga, daya za a sa a Awai, daya za a sa a Kyana, daya za a sa a Obi, daya kuma za mu ajiye kodon kota kwana.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji, har yanzu dai muna nan a Najeriya. Ya zuwa yanzu masu lalurar rashin hannu ko kafa fiye da 1,800 ne suka amfana da tallafin shirin kungiyar Jibwis da ke mallaka aikin jin kai na Manara tare da haɗin gwiwa wata kungiyar ƙwararru daga India da ake kira Tolaram. Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
An ga masu larurar rashin kafa ko hannu sun yi dafifi a cibiyar kula da lamuran mata ta Nigeria Women's Center, inda aka rika daura musu hannu ko kafa bisa bukatarsu. Jami'in kula da aiki a madadin Jibiyu Malam Usman Huntuwa ya nana da cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayarwa.
Mu ke daukar dawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport. Su kuma Tolerance Foundation su suke da alhakin yin kafafun da kuma kawo su Abuja domin sama waɗannan mutane. Mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako, mu ke tattaro waɗannan mutane mu kawo su nan Abuja domin yin camp din.
Adadi kuna cewa abun nan kyauta ne, shin zuwa yanzu an fara karbar kudi saboda tallafawa waɗannan masu nakasa?
Shi shugaban Jibi Sheikh Abdullahi Balalau kyauta muke yace mu yi wannan abu, kuma kyauta ake yin shi har gobe da safe, kuma za mu ci gaba da yin shi kyauta insha Allah har illa ma sha Allah.
Shirin dai na farawa ne a mataki biyu, inda da farko akan dauko masu larurar a gwada su, sannan a koma kera musu hannu ko kafar, daga nan a dawo da su don daura musu bisa gabar da suka rasa.
Sunana Tijani Sani Bakuri, na samu kafa ta hagugata.
Ya kike ji a ranka yanzu?
Abun bai musaltuwa tsakani ga Allah. Wannan abin da dan Adam zai yi na horin ciki, to ina cikin shi. Saboda mutumin da ya baka kafa wanda zaka rika takawa, to ai farin cikin bai musaltuwa. Masha Allah, Allah ya saka musu da alheri.
Shugaban kungiyar Jibus Sheikh Abdullahi Balalau ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana, tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ko ba la'akari da bambancin aqida wajen taimakon dan Adam. Umar Rayyan daga Funtuwa, wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kade shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur, ya ce matar da zai aura watan gobe bata guje shi ba.
Mun samu taimakon da wannan kungiya take sauran duka wata ɗaya da wani abu. Bikina
mai kafa ɗin ka samu ko kuma ita mai kafa biyu?
A'a, mai kafa biyu ce. Allah ya azurta ni da ita.
Me take faɗa akan rashin kafar ka da?
A lokacin da abun ya same ni ta shiga damuwa ita ma.
To mana kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa?
Insha Allah, tun kafin ya rasa kafa. Kuma ita ma ta dau dangana akan abun da ya same ni, ta dauka cewa Allah haka ya so da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa.
Jami'an da sun ce duk masu bukatar tallafin a Najeriya ka iya tuntubar shugabannin GBS na jihohinsu don daukar bayanan bukatarsu da shirye tallafa musu. An yi kiyasin hannu ko kafar roba na tashiya kimanin naira 500,000 in an same su a Najeriya. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu koma ƙasar Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta sanar da cewa za a gudanar da zaɓuka guda huɗu ciki har da na shugaban ƙasa a cikin wannan shekarar ta 2018. Ta kuma ware kuɗi sefa miliyan 50, wato dala Amurka miliyan 1 kenan, domin gudanar da zaɓen. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta fitar da bayanin cewar babu makawar a shekarar nan na 2018 za a gudanar da zaɓuɓɓuka guda huɗu. Na farko zaɓen shugaban ƙasa da majalisar dokoki da kuma na majalisar dattaɓai na ƙasar, har ma da na shugabannin ƙananan hukumomi. Akan haka ne tambayi Alhaji Ruwan Sharubutu a matsayinsa na ɗan jam'iyyar RDPC mai mulkin ƙasar, ko cewar za su cimma burinsu kuwa?
Kadan Allah yadda wannan zaɓe za a yi ta, zaɓe kuma har huɗu. Yanzu ma haka ana shirye-shiryen wannan zaɓen. Jiya ma na fito mitin daga Yaounde, ana shirye-shiryen wannan zaɓen. In Allah ya yarda za a yi ta, kasan Allah ne yake komai. Amma shi shugaba ya faɗa, ya sake ya nanata, ya ce za a yi zaɓen duka, kuma zaɓen su a da lokaci yayi. Kaga kamar yanzu daga zuwa April wata na huɗu za a yi zaɓen su senator. Bayan wannan wata na 7 za a yi zaben su mayo da su deputy. To bayan wannan October za a yi zaben shugaban kasa. To kuma muna tsammanin ma zai saka regional a ciki, saboda in ya saka regional wannan rikicin da yake faruwa da sashin English wannan magana zaka ji shiru kuma ba za a sake wannan maganan.
Alhaji Ibrahim Mai Yaki shi ma dan jam'iyyar adawa ne na SAF ga abin da yace.
To kasan mamawar kasan namu yanda suke tafiya, shugaban kasa shine wuka shine nama, shi ya magana mun ji shi sabu ma wakati murza mun taro muni shirya muna jira mu a shirye muke muna jiran sa mu ga abin nan. To amma yanda halin take kasan take tafiya yanzu mu ba mu ga cewa wannan zabe shekarar nan zai yiwu ba. Shi dai ya fada ne muna gani don ya kwantar ma mutane da hankali da kasashen duniya gaba ɗaya su ji su tabbatar cewa zaɓen nan, amma mu muna ganin cewa zaɓen nan zai yi wuya.
Shugaban jam'iyyar UPC na ƙasar Kamaru Musa Gabriel ya ce a wannan shekarar za a dama da su. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru dai ta fitar da kuɗaɗe har miliyar 50 na sefar ƙasar ta miƙa wa hukumar zaɓe mai zaman kanta domin ta yi shirye-shiryenta na gudanar zaɓuɓɓukan da za a yi. Anda ƙasar ta Kamaru take fama da waɗansu matsaloli kamar na yan awaren Ingilishin ƙasar wanda suke nema a datsa ƙasar gida biyu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Madalla mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:20 yanzu, kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun tattauna batun tallafawa manoma ƙarƙashin shirin bada lamani na noma Anko Borrowers da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar tun shekarar 2015. Idan mai sauraro na biye da mu, mun fara kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wakilin muryar Amurka Zaharuddin Sani Funtuwaye da shugaban ƙungiyar manoman masara ta Najeriya Alhaji Bello Anur Funtuwa kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi manoman masara a Najeriya, wanda muka alƙawarin kawo muku ci gaban tattaunawar.
Alhaji Bello, akwai kamar wasu manoma haka daga cikinku, za ka ga wasu kamfuna haka sun tallafa musu da irin waɗannan kayan na zamani na noma, wanda har wasu manoma daga ciki suke cewa kamar sun yi asara. Me za ka ce mai sauraro?
To alhamdulillahi, wannan wani abu ne wanda yake disan da al'amari ya taso irin wannan baka rasa matsala ta wani ɓangare. Amma yanda Allah ya sa wannan abu ya zo da ainihin irin kayayyakin da aka bada na noma a bana, daidai gurgudu babu wata matsala wadda za a ce ta zo wadda za a ce ta addabi mutane ko kuma ta manoma, illa iyaka baiwa a ce dama an zama ɗaya duka ko kasuwanci kuke, yanda wani zai samu riba kai ba haka za ka samu ba.
To matsayinka na shugaban ƙungiyar manoman masara na Najeriya gabaki ɗaya, akwai cin shawari da zaka ba irin waɗannan manoma na masara ganin cewa za ga wasu kamar har yanzu dai abin kamar irin na canda suke?
To alhamdulillahi, wallahi akwai shawara ƙwarai da gaske. Farko shawara da nake so in ba manoman mu gaba ɗaya, don Allah da Annabi, idan al'amari ya zo wanda yake na ƙaruwa, to a riƙa yin haƙuri. Bayyuwa ka samu abu a rayuwa ko kuma ka samu wani cigaba ba tare da kayi haƙuri ba, kaga su da yawa abubuwa za su zo tsare-tsare daga gwamnati wanda ba a ci za a tallafa ko bashi ko kuma na tallafi wanda za a ce an rage maka wani kaso ka biya wani abu. To amma za a sa ka'ida. To wannan ka'ida sai ga mutanen mu ba su iya jurewa ko kuma su yi haƙuri su bi abin nan mataki-mataki wanda Allah ya sa a kai ga an kai ƙarshe. Wannan shine sabanin za ka ga cewa 'yan kudancin ƙasar nan wanda yawanci ba noman suke ba za su bi irin wannan abubuwa idan suka zo su nace su ta haƙuri suna bi har su kai ga sun ci gajiya abin. To amma mu yawanci za ka ga manomanmu ana dan sa gajin hakuri kan wasu abubuwa. To ina kira da Allah ga manomanmu, duk abin da ya taso wanda aka ce dama ya shahi daga gwamnati ne ko banki ko kamfani ko ma menene za a yi, to a rika sa hakuri har Allah ya sa akai gagaci. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan irin haka ta kasance kamar yanzu irin wannan an zo an ba manoma bashi an yi noma an ce za a biya, to kar a rika dauka cewa irin da ne kamar yanda kace an ce a wasu rika cewa ai national cake ne dukiyar kasa ce za a raba, ba haka bane ba. Bashin nan an yi ne dan a taimake ka. Idan ka biya bashin nan ka taimaki kanka, ka taimaki al'umma, ka taimaki kasar ka, kaga kenan. Idan ka biya za a ƙara ba wani shi ma ya zo ya amfana da shi. Sannan kuma ka soke ma kanka nauyi wanda in ma baka biya ba a lahira ma Allah zai tambaye ka wannan bashi da aka baka, domin duk wanda aka ba bashi dole ne sai ko a lahira sai ya biya. Sannan kuma baya ga wannan, wannan shine zai sa abun ya dure ya ci gaba, ɗan baya ma su ci gaje shi. To sannan yanzu haka mu abubuwan da muka sa gaba akwai tsare-tsare wanda muke da su wanda ya shahi ƙasa baki ɗaya ma, tun daga ainihin abin da ya shahi a maganar shuka, maganar haro, noma, har ya zuwa da girbi da casan masara. Akwai injina ƙanana-ƙanana waɗanda muke so za a kawo, wasu za a kawo su daga China, wasu za a kawo su daga Russia, wasu za a kawo su daga Ukraine. Diddan a ga cewa an nuna wa manomanmu hanyoyi nan da za a samu sauƙin yin noma ba irin na da wanda ake wahala ba. To kaga dai irin wannan abubuwa, ga wasu kamfuna ne wanda za su zo daga waje, a zo a haɗu da su, a yi haɗin gwiwa da ƙungiyoyin namu na manoma don a taimaka wa manoman nan. To idan ya zanto kuma ana samun ainihin rashin biya, to kaga su kansu ba za su samu ƙwarin gwiwa yadda za su zo su saki abubuwansu ba.
Shugaban kungiyar manoman masara kenan na ƙasa Alhaji Bello Anur Funtuwa a tattaunawarsa da Muryar Amurka kan batutuwan da suka shafi manoman masara a Najeriya. Sai ya biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Zahar Din Sani Funtuwa da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya ce, to gwamnatin ƙasarmu Najeriya, muna fatan za ki ci gaba da ɗaukar dukkan matakan da suka kamata don magance rikici tsakanin Fulani da makiyaya da kuma manoma. Ba wai a jihar Benue kaɗai ba, har ma da duk wani yanki da ke fama da irin wannan rikici a cikin ƙasarmu. Kasancewar rikicin ba ƙaramin mayar da hannun agogo baya yake ba da zaman lafiyar ƙasa. Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai wannan sakon ya ce, hakika yin hukunci akan duk wani mai laifi tsakanin manoma da makiyaya ba tare da nuna bambanci ba ko wariya, hakan zai tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su da kawo ƙarshen wannan matsalar da take cinyewa. Ƙarshe muke fatan Allah ya kawo daidaito a tsakanin su.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labarai.
Yau Talata, jami'ai da 'yan sanda a Najeriya suka kiyasta cewa mutane 80 aka kashe tun 31 ga watan Disamba zuwa yau sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin Fulani makiyaya da manoma. An harbe wani sanannen ɗan siyasar Serbia a Kosovo, Oliver Ivanovich, har lahira yau Talata a wajen ofishin jam'iyyarsa da ke garin Mitrovica da ke arewacin ƙasar, wadda ya janyo zaman ɗarɗar a yankin har ya sa aka dakatar da tattaunawar sulhu tsakanin Kosovo da Serbia a ranar da ya kamata a ci gaba da tattaunawar. Amurka da Canada suna ɗaukar ɗawainiyar wani taro yau Talata a birnin Vancouver, wanda zai mai da hankali kan matsawa Koriya ta Arewa lambar ta yi watsi da shirye-shiryenta na nukiliya da take yi.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Aidan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.